أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دعا صورا رمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ونن لوكتشي بركة مدى ساكي كسن جواتا ردكو أتكين واني صابا شرنا بطوي الرحمة شرن دا يكي باكو داما دومن ايكو دا sakon tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aika mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 0604 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatoyarahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyarahma take kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 12 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina daidai kenan da 4 ga watan Satumban shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma shi yake ba mudama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni sunana Mubarak Hamza Adamu kuma ni zan kasance da tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci akramakallahu bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايهاك أمواما سو كلو لسورة رمعنا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك أن أدم الله سبحانه وتعالى يا أهل الجيش دا متنجي يا أهل الجيش دا كيما رسا دا متنجي رسا دا درجة سا لا تقول لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا التي حقيقة من كرم أن أدم مكا كما في تاسو أكم متاني ديوا مكا أزر تاسو دادا أدم أبو بوا مكا في تاسو مكا دو كيسو أكن تدو دكما تكيروا سنة مكا في تاسو أكن دادا ما دكا تشين أبنى مكا هالتا hakanan iblis lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi yayi wa annabi adam alaihi salam sujjada yake cewa ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya kaga kana ga wannan da ka karrama shi a kaina wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya karrama dan adam tun farkon halittar sa sannan kuma ya kara masa daraja da kima yayin da ya aika masa annabawa ya saukan masa da littattafai waɗanda za su koyar da shi yadda zai bautawa Allah yadda zai kyautata rayuwarsa hakanan suka koyar da shi yadda zai samu kyawawan ɗabi'u waɗanda za su ƙara masa kwalliya su maida shi wata halitta ta musamman a bayan ƙasa tare da abinda Allah subhanahu wataala ya hore masa na albarkatun ƙasa waɗanda zai amfana da su ya kula da rayuwarsa saboda haka musulunci ya zama addini ne da yake koyar da ƴaƴansa izzatun nafs wato su kiyaye martabar kansu kada su yadda su yi abinda zai wulakanta kansu saboda wani abu na duniya saboda abu da za su samu ko wani abu da suke hange su dauki wannan daraja da mutunci da Allah ya musu su tattara su watsar su mai da kansu wasu kaskantattu a gurin Allah subhanahu wataala babu kaskantacce kamar wanda ya saki hanyar Allah subhanahu wataala ya zaba wa kansa rayuwar da yake so wannan shine kaskantacce amma duk wanda ya rike bin Allah subhanahu wataala da aiki da dokokinsa to wannan shine mai daraja a gurin Allah Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mun halicce ku al'ummomi da kabilu daban-daban dan ku san junanku ku fahimci junanku Allah ya ce mafi karamci wato mafi girma da daraja a gurin Allah shine wanda yafi kowa takawa saboda haka Allah subhanahu wataala yana kara mutun kima da daraja yayin da ya rike dokokinsa yanda ya gaba da yi masa biyayya yanda ya tsari abinda Allah ya umarce shi ya tsari na dokokin sa don haka ba daidai bane mutum ya riga jefa kansa cikin abinda zai zubar masa da mutunci idan muka lura zamu ga cikin abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta kafa wajen ba su kariya sama da komai zamu ga cewa a cikin su akwai mutunci da abin da zai kai ga zubar da mutunci shari'a tana samar masa da abin da zai tana yaki da wannan abu sai haka muka ga shari'a ta shar'anta wato haddin kazafi yayin da mutun yayi ma wani kazafi ya tuhume shi da abin da bai yi ba musamman abin da ya shafi wato zina ko ai mace ko namiji aka ce ayi wa wanda yayi wannan kazafin bulala idan bai kawo shaidu ba ba dan wani abu ba sai da kare mutuncin mutum a tsare masa mutuncinsa duk wani wanda zai faɗi wata kalma ta tabatanci ga wani ya zage shi ko ya masa yarfe ko ya masa kazafi shari'a ba ta yi da wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne sannan kuma yakar sa kafirci ne wannan yana nuna cewa shari'ar musulunci ba ta yarda a yi abinda za a zubarwa da mutum mutunci ba haka nan shi ba a karan kansa ba a yarda ya yi abinda zai zubarwa kansa mutunci ba don ya samu wani abu na duniya me yasa shari'a ta tsananta akan sha'anin roƙo to wanda zai duka wato gina rayuwarsa akan roƙon mutane ba zai je ya yi sana'a ba sai dai ya je ya yi bambadanci ya yi fadanci don a bashi musulunci ya nuna wannan ba hanya ba ce mai kyau ya kwadaitar da 'ya'yansa a kansu zabura su nemi na kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yati yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muzatulah da yanku ba zai gushe ba yana ta roƙon mutane har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskar sa babu tsokan nama wato duk ya zubar da mutuncinsa da yake yi ta hanyar roƙon mutane kamar yana cire naman fuskar sa ne na zubarwa saboda ka ranar gobe kiyama zai tashi a fuskar sa babu nama wanda zai ta zama masa alama da kowa zai fahimci cewa wannan mutum a rayuwarsa ta duniya bai kiyaye mutuncinsa ba ya zubarwa da kansa mutunci saboda ka mutunci yana daga cikin abin da ya wajaba kowane musulmi ya yi kokarin karewa kansa mutunci kada wani abu na rudin duniya ya jashi ya abin da zai salwanta darajar da Allah ya mishi Allah subhanahu wataala yana yabon bayan sa mu'mine na kwarai cewa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah mai rahama wato bayan sa na gargaru su ne waɗanda suke tafiya cikin saukin kai a bayan ƙasa yayin da jahilai suka yi jasu da magana ta jahilci sai su ce da su salaman wato mu zaman lafiya muke bukata ba hayaniya ba a cikin sifofin su Allah ya ce wallazina idza marru bil lagwi marru kirama su ne wanda duk inda suka wuce wallazina la yashhaduna zura su ne waɗanda ba sa halartar inda ake badala duk wani abin da yake zubar da mutunci ne ba za ka gansu a gurin ba wai idza marru bil lagwi in suka wuce inda ake yasasshiyar magana to maganganun banza marru kirama sai su wuce ta gaban wannan guri cikin mutuncinsu ba su yarda a gansu a wannan guri ba ballantana ma har su yi tarayya da masu wannan irin wannan aiki to duk wannan yana nuna cewa sifa ta kare mutunci wani abu ne da ake san musulmi ya sifantu da ita duk abin da ka san zai zuwa maka da mutunci a matsayin ka na musulmi kanka yi shi ko menene zai baka wata daukaka ce zai baka wani suna ne zai baka wata dukiya ce ta duniya kada ka yarda ka zama da mutuncin ka zama zuwa mutuncin ka yafi komai tsada in ka rasa shi babu ta yadda zaka iya dawo ga kanka wannan mutunci shi yasa zamu ga abin da zai ke faruwa ga mutane da dama mata da maza mutum zai shiga social media ta abubuwan da zai zo masa da mutunci wai saboda kawai ya samu followers ko ai liking din sa ko ya samu wani abu daban ya yi suna ya zama wani abu da za inda za a ambace shi kaga wannan ya fitar da kansa daga cikin tsarin mutane masu daraja da Allah ya ce ya darfita su ya sayar da darajarsa da kimarsa da mutuncinsa akan wani abun banza wani kyalekyalen banza wanda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai bice da yadda mutun ya kai ga fitsara da zubar da mutuncinsa dan yayi suna ba za a je ko ina ba za a yi banzo a manta da shi yazo kamar ba a yi shi ba ga mutuncin ya tafi kuma ga abin da yake hankoran samu bai zauna ba duk abin da zaka samu ba ta hanya mai kyau ba zai wanzu ba cikin dan lokaci kankani zaka ganshi yazo kamar walkiya yazo ya tafi sannan mutum ya ci gaba da kuma rayuwa tun daga lokacin cikin kaskanci da wulakanci mutane ba su taba kallon shi kuma da daraja ba cewa man yukrim wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah ce duk wanda Allah ya wulakanta shi saboda ya bi hanyar wulakanci Allah ce to ba zai taba samu ko mai daraja shi ba dan haka duk wanda ya wulakanta a wurin Allah subhanahu wataala to ba zai daraja a wurin mutane ba amma duk wanda ya daraja a wurin Allah subhanahu wataala to mutane za su so shi za su kaunace shi za su yabe shi za su fara alherinsa ko da makiya sai sun shaida akan cewa mutum ne na kwarai to haka ya kamata musulmi ya dauko ya fahimci rayuwa ribar ta shine kamar kyakkyawan ambato a bayanka da yadda ko bayan ranka in aka ambace ka mutane za su yi maka kyakkyawa addu'a su yi alhinin rashin ka ba ka kabar baya da kura ba da sanda aka ambace ka sai dai a faɗi ka da mummunan ambato a faɗi wasu abubuwa da karkai a rayuwarka marasa kyau marasa daɗi wasu ma su bi ka da mummunar addu'a to kaga wannan ai ba ta yi kyau ba saboda haka yana da kyau duk abin da za mu yi mu riƙa tuna wannan daraja da Allah ya yi wa ɗan adam da ya mana bai bar mu ba haka kuma ya ba mu shari'a ta addinin musulunci in ka zama ɗaya musulmi ga shari'a a gabanmu ga haske muna tafiya cikinsa kada mutum ya wuce wa kansa hasken da yake cikinsa ya yadda ya tafiya cikin duhu kada kyale-kyalen duniya ta ruɗe shi Allah subhanahu wataala yana cewa wala yughrannaka alhayatud dunya wala yughrannaka billahi alghurur kada rayuwar duniya ta ruɗe ka kada mai rudu wato mai jefa rudu shine shedan ya ruɗe ka saboda kai kokari ka kare kanka da dukkan abin da zai zuba maka da mutunci duk wani abu da ka san zai zuba maka da mutunci kada a zuga ka kai shi daga baya kuma ka zo kana da dama bayan komai ya riga ya bari ka barar da dukkan wani abu na mutuncin ka da ba za ka iya kwashe shi ba kuma musulmi ana son ya kula da wannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali iri a rayuwarsa na tsare mutuncinsa duk da cewa Allah subhanahu wataala ya yi masa alkawarin bashi kariya daga mutane wallahu ya asimu kamar nasu amma duk wani abin da ya san zai kawo wani abu na kaikayi a cikin mutuncinsa annabi ya yi kokari ya nuna al'ummarsa a aikace cewa haka ya kamata su yi ta rana yana itikafi da daddare matarsa Safiya ta zo masa a nan masallacin gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna liƙe da masallacinsa daga cikin gidansa sai cikin masallaci babu wata tafiya babu wani titi da zai bi da haka da ya fito daga gidansa sai ya shiga masallaci to haka matansa su ma za su fito su shiga inda yake ta shigo wajensa ya fito haka zai raka ta shiga gida sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina musulmi sai suka zo wucewa cikin dare suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace amma da yake duhu ne ba za su iya gane wace ce ba yana gani suna zuwa kusa da suka ƙara sauri sai ya ce ku dakata ku dakata innaha Safiya ku tsaya ku tsaya Safiya ce suka ce ya rasulullahi kai za mu yi bugun zato wato su kansu suka yi mamaki ya annabi sallallahu alaihi wasallam zai barin kare kansa a gabanmu yaushe za mu muna na masa zato saboda su sahabbai duk abin da suka gani su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa kyakkyawa suke ganin shi ba sa kallonsa da wani madubi na nazari saboda haka suka ce ya rasulullahi kai mu za mu yi wa zato mu mara kyau ya ce a'a saboda shi ɗan yana gudu a magudanar ɗayanku a magudanar jinin ɗayanku yadda jini yake gudu a cikin jikinka haka shi ɗan yake yawo a cikin mutum saboda haka kai je jefa muku wani abu ya darsa muku wani abu a zuciyarku ku halaka saboda haka kaga wannan darasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayawa al'umma da cewa mutum ya yi kokarin kare kansa daga kare mutuncinsa kada ya yadda a ganshi a inda ake zubar da mutunci sai a dauka shi ma yadda waɗannan mutane suke haka yake yayi kokari ya nisanta kansa daga duk abin da zai jawo masa zargi wannan ita ce rayuwa mai kyau da ya kamata musulmi su yi su kuma koyar su kuma koyar da na kasa da su Allah ya samu dace
to amin ya rubar mani malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan gaba zamu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam akaruka Allah mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yana cewa idan aka yi wa mamaci wanka sai daga baya ake tunanin an manta da tsarki yaya za a yi
ai abinda ake nufi da tsarki shine a kawar masa din akwai sanajasa a cikin sa a kawar masa shi da tsarkin saboda ba zai yi wankan ba sai tare da wannan din yana cewa a fara da wannan saboda kada ya zanto akwai najasa in kana zuba ruwa kuma najasa za ta rika fantsama cikin jikinsa gaba daya amma ka fara kawar da najasa da take cikin sa to aka dan daddanna shi in akwai wani abu ma da ya rage a cikin sa ya fita aka gama aka tsaftace shi sai kuma a ci gaba da yi masa wanka fara da dama sannan a koma hagu sannan a juya shi wannan shine sifar yin wanka din saboda babu magana cewa an manta tsarki tunda na san ba zai yi su yi masa wanka ba tare da sun karkake abin da yake gaban sa ba in akwai wani abu ne da zai sun kawar da ita
to me wannan tambaya ke cewa idan mata ta ce wa miji sake ni sai ya rubuta mata takarda yayi jagwalgwalo ya bata shin sakin ya tabbata
to inda ba sakin ta yi ba ai ba za a ce saki ya tabbata ba shi saki shi da mutum ya yi niyyar saki kuma ya saki shine saki inda mutum ya yi niyyar saki kuma ya zartar da abin da ya niyya shikenan ta saku amma idan ba niyyar saki yayi ba inda niyyar saki yayi jagwalgwalon aka tambaye shi yace eh sakin ta ne shikenan ta saku koda bai rubuta ba shi rubutu ba shine saki ba shi rubutu kawai shaida ce wata kila in an tambaye ta ko ba ya da bata ce gashi ma ya rubuta ba amma da zai ce na saki ki ko bai rubuta ko ta saku baya da dama bayan ya ce ya sake ta kuma ya ce ai ba rubuta ba ko ce ai jagwalgwali ne to wannan duk ba zai kore wancan sakin ba amma idan ba sakin yayi ba kawai ya dau takarda yayi shirman sai bata dan ta yi masa shiru to ba cewa ta saku
na takaram kallawo mai wannan tambaya yake cewa du'aul istiftah idan aka shiga masallaci aka yi ta a nafila sai aka tada sallar farilla shin ta nafilar ta wadatar ko sai an sake mata
ko wace sallah tana da du'aul istiftah ko wace sallah tana da du'aul istiftah ba wai ta nafila ba kai ta nafila in ka zo farilla kuma sai kai tata
to mai wannan tambaya yake cewa mutum ya dauki bashi bai biya ba har darajar kudin ta sauya shin zai biya da asalin kudi ko darajar yanzu
malamai suna da maganganu guda uku akan wannan matsala yayin da mutum ya karbi bashin wani ya karbi kudi wajen wani ya dade bai biya ba har wannan kudin da ya karba darajar da fadi to wasu daga cikin malamai suke a zai dawo masa da kudin sa daidai da ya karba madara ya karbi 10,000 to darajar yanzu 10,000 ta fadi abinda da 10,000 za ta saya maka yanzu 20,000 ma ba ta saya ba to sai waɗannan daga cikin malamai da suke wannan magana suka ce ai 10,000 nan dai kawai zai bashi wasu kuma suka ce a'a za a koma a kimanta abinda 10,000 take da shi take saya a lokacin da ya karbi kudin ya karbi kudin nan a lokacin 10,000 tana iya sayan buhun shinkafa misali kada sai sayan shinkafa da 10,000 lokacin da ya bashi 10,000 yanzu kuma buhun shinkafa ya kai wajen 30,000 misali to in ya tashi biyan sa sai a ce to aje a tambayo abinda wannan 10,000 da take saya yanzu nawa ne yake sayan sa sai aka tambayo ai da 10,000 ne ake sayar da buhun shinkafa yanzu 30,000 to 30,000 zai bashi mana zai bashi kimar abin da ya karba ba wai exactly abin da ya karba shi zai dawo masa da shi daidai wa daidai ba zai bashi kimar sa suka ce duba da cewa shi ita waɗannan takardun kuɗi da muke amfani da shi ba ya da wani kima a takaran kansa kimar sa a da can ana cewa zinari ne kimar sa yana samun bakin ne da zinariya yanzu kuma zinarin gold din ba yanzu shi kansa yanzu ba da shi yake auno ba awo ba da dala yake awo dala America ta bace wa gold kimar sa darajar sa saboda haka sai a dawo a duba cewa to da can lokacin da ka karbi wannan kudi nawa ake sai da dala yanzu kuma nawa ake sai da dala sai ayi wannan lissafi sai ba da daidai kudin da yanzu ake sai da wannan inda a ce a dala a ce misali a dala wannan 10,000 za ta sai dala misali dala 100 a lokacin da ya karba amma yanzu za a sai dala 100 sai an sai ta 150,000 to sai ba shi 150,000 ita ce kudin da zai mayar masa wato ana ko duba kibar kudin ne abinda zai saya kibar sa shira'iya wasu kuma suka ce ba ko da yaushe bane za a koma ga kiba sai idan tazarar da aka samu ta yi tsawo ta yi yawa wato tazara yar kadan wannan ka a yi la'akari da ita ce misali sanda ya karba kudin 10,000 da ya karba yanzu abinda za ka saya da 10,000 a wancan lokaci yanzu za ka sai shi 12,000 misali ko 11,000 karin 1,000 ne ko 2,000 suka ce wannan kada a yi la'akari da shi saboda kadan ne kadan bai kamata ya tasiri ba sai koma ya bashi yadda dai ya karba din 10,000 so dan abinda aka samu na tazara ba yawa amma in yayi yawa to sai a koma ga kiba to nan sai a koma maganar mutane na biyu me yasa suka ce a samu to ya za su yi tantance mana yawan menene yawan da za a koma ga kiba suka ce in ta fadi da sulusi in wannan kudi ya fadi ya kare da 1/3 nashi ya zube suka ce to ya zama mai yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sulusu wa sulusun kaseer nabi ya kirawo haddin sulusi da cewa yana da yawa to duk sanda aka zubewar kudin karewar kudin ta kai 1/3 na darajarsa to sai a koma ga kima sai a yi amfani da kima to wannan magana ta biyu ta uku ta fi dan kama da mu'amala haka ta zamantakewa kada a ce za a yi kiki kamar babu wani tausayawa babu wani mutunci a ce kawai exactly kima za ka da ita ya zanto kamar ba wani tausayawa kuma kada a ce za a yi abinda shi mai kuɗi za a cutar da shi ya ba da kuɗi ba a bashi ba ko wani ya karɓi kuɗi bai dawo da shi ba musamman ma masu taurin bashi wani ba sai an yarda an ma fidda rai zai biya irin shi mai kuɗin ma har ya haƙura ya yi Allah ya isa ma sai bayan shekaru kuma ya ga ya samu kuɗi sai ya ce zo in biya ka kuɗin ka nawa kake biya 10,000 ce a lokacin da ya karɓi 10,000 nan kuɗi ce amma yanzu zai ɗauki kuma 10,000 bai bashi kaga akwai cutarwa to shi ke sai a koma a duba kibar da kuɗin yake da shi a wancan lokaci a yi wancan lokaci 10,000 nan da ka bayar yanzu wajen miliyan ɗaya ce fa abinda da ake saya da 10,000 sai ka kashe miliyan ka saye shi sai ce to miliyan ɗaya za ka bar shi to wannan ya fi zama adalci in kuma ɗan tazarar ƴar kaɗan ce to sai a karɓa a haka a yi haƙuri.
To me wannan tambaya ke cewa mutum zai iya yin sadaka da abin da ya sata kuma ya samu lada sannan haƙin ya sauka daga kansa?
Ya za a yi ka sace abu kai sadaka ka samu lada kuma haƙi ya sauka daga kanka? Ai wannan maganar ma kai daga jinta ka san cewa ba hankali ba zai karɓa ba in ba haka ba sai mutane su rika sata suna sadaka ba ne kai sadaka ka sata ka bada sadaka ka samu lada kuma haƙƙin satar ya sauka daga kanka shikenan ka halatta mutane su sata su yi sadaka kaga ya samu lada a banza ya cuci wani kuma ya samu lada ya za a yi shari'a ta zo da wannan da irin wannan ɗanyen hukunci sa'a ba ya hukumu da Allah yake cewa tur da wannan hukunci da suke yi in ka saci kuɗin mutum kana na a matsayin ɓarawo laifin sata yana na wuyanka ko mutuwa kai za a tashe ka cikin waɗanda suka yi sata za a maka hukuncin wanda ya sata saboda laifin sata yana nan ba zai faɗi ba sai ta hanyar mayar da mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kankare maka laifin da kai na keta dokarsa
me wannan
abin gaba sannan abin da ka sata a ka'ida idan wanda kai wa satar yana nan ka mai masa rakayensa da abin da ka san ka ɗauka na shi ka je ka same shi ka ce to ga kayan ka na ɗauka in ma kana jin tsoron samun sa ka kai masa to ka bi hanyar da kayan zai koma wajensa ko da bai san kai ne ka ɗauki kayansa ba in kana zaton cewa wannan zai biyo zai haifar da wasu abubuwa marasa daɗi da yawa to yadda kai dabarar iya satowa bai sani ba sai kai dabarar bai masa da haƙƙin sai shiga hannunsa ya fahimci cewa kayansa ne da sannan maganar sadaka zamata su baka yin sadaka da abin da ba naka ba da abin da ba mallakinka ba ba kuma mai abin da ya baka izini ba yace ga kaya na nan ka ba ruwa ka ba wani sadaka to baka da iko kai sadaka da shi in kai ma baka da lada domin abin na farko sata ne kaga ba tayyib bane Allah kuma kamar da annabi yake cewa inna Allah tayyibul la yaqbalu illa tayyiba Allah mai kyau ne da haka baya karbo wani abu sai mai kyau sai da ka abin da ka dauka ka bayar a gurin Allah ba mai kyau bane da haka ba zai karbe shi ba
to karam kallahu mai wannan tambaya yake cewa yan uwa biyu suna kasuwanci amma ba a yi yarjejeniya ba da daya baya daga baya wato daya baya samun albashi sai abinci menene haƙƙinsa
haƙƙinsa shine su koma su yi yarjejeniyar a daina yin abin da zai haddasa husuma ko rigima ko cutarwa Allah subhanahu wataala baya son abin da zai zama wani ana yin abin da baya jin dadi kasuwanci Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai abin da kuke na kasuwanci bisa yarjejeniya bisa yarjejeniya saboda yarjejeniya sharadi ce a cikin gudanar da kasuwanci kana sai da abu mai so yazo zai saya ya san da yardarsa wannan farashin da ka faɗa kai kuma da yardarka kuɗin da ya biya ka shi ne ciniki ya tabbata amma ba zai zo ya tirsasa maka ka baka wani farashi ba ko ka tirsasa masa farashin da bai gamsu da shi ba kuma ciniki ya yi to haka kowane irin akadi da za a yi wata wani kulle yarjejeniya da za a yi zama akwai yarda sannan kuma ya zama to haƙƙi an tantance kowa da haƙƙinsa da mai dukiya da wanda zai juya dukiya kowa ya san haƙƙinsa mai dukiya ya san cewa in an juya dukiyar nan aka samu riba ga abin da zai samu a ciki shi kuma mai juya dukiya ya san cewa aka juya aka samu riba ga haƙƙinsa wanda dole ne ya zanto kowa ka san sa ya zama sananne ba a bar abu cikin duhu ba shi mai dukiya bai san takamaimai nawa za a bashi ba an samu shi kuma mai juya dukiya bai san takamaimai shi ma nawa za a bashi ba sai abin da daga baya kawai hali yayi ko shi mai dukiya abin da ya ga dama ya ba wa mai wanda ya ko kuma a mai juya dukiya abin da ya ga dama ya ba mai dukiya wannan a shari'ance bai yi ba dole sai an san sanannen kaso kuma sanannen kaso din nan ba a sa wani fixed amount kamar yadda yawa daga cikin masu ba da kuɗin su ana juyawa suke yi wannan haramun ne sai ya ba da dukiyarsa ya ba da miliyan ɗaya ana juya masa duk wata za a ba shi 50,000 wannan haramun ne ce duk wata ga miliyan ɗaya za ka kama 50,000 wannan haramun ne saboda 50,000 ɗin nan ba dole ne duk wata ta samu ba ana iya ba samun asara cikin miliyan ɗin da ka bayar wani abu ya tafi a hanyar asara kaga kai ba ka da asara amma kuma kana da wani kuɗi da duk wata sai an baka tana yi wa a karɓi miliyan ɗaya wata ɗaya ta kuma miliyan biyu inda za ka ji labari za ka tada balli ka ce ya za a yi na baka miliyan ɗaya ka juya ta kai miliyan biyu ka bani 50 za ka tada balli ne ka ce ai sam ba za ta yi ba to kaga duk abin da zai iya sawo husuma shari'a ba ta barin kofar a buɗe ta rufe ta saboda haka abin da ake yi fasance shi ake faɗa a ce in an ci riba ni mai dukiya ina da 60 kana da 40 ko ina da 70 kana da 30 ko muna ko mu yi 50-50 in ya so kawai ya taimaka maka ne ce to duk abin da aka samu ka ɗaure min ɗaure min to kaga anan da kaɗan da yawa duk kowa ya san me zai samu in ka ba da miliyan ɗaya aka ci ribar 200,000 ka san nawa ne kuɗinka a ciki in aka ci ribar 300 ka san nawa ne fasantaj ɗinka aka ci ribar 50 ka san nawa ne fasantaj ɗinka zai yi sama zai yi ƙasa in ba a samu riba ba ka san ba ka da shi to ita haka kasuwanci ke shine mudaraba amma a zo ka ba da kuɗi wani yana juyawa bai san nawa za a ba shi ba in ya gama sai abin da ka ɗauka ka ba shi zai iya koma ya ta gunguni ya ce ya ka cuce shi karshe ba wani zuciyarsa shi ɗan ya shiga ya masa wasa a zuciyarsa ya ma rika haɗin takka saboda mai saboda shi a tunsa ka cuce shi tunda ba da yardarsa ka rika ba shi abin da kake ba shi ko shi mai dukiya rika ganin cewa kana cutarsa wataƙila ba ka ba shi abin da ya dace ka ba shi shi yasa shari'a ba ta yarda da wannan ba ko da ɗan uwa ne ko da kai uba da ɗa da uba ne suka haɗa dukiya suna kasuwanci to dole a samu wannan yarjejeniyar kaza zan baka based on wato percentage kaza cikin 100 ni kuma zai rike kaza cin dari ya yadda ka yadda shikenan in ka daga baya ka dawo kace gana iya fasil aka ta yi tunda ci ba mun cikin yarjejeniyar akwai cewa in ɗaya daga ciki ya so warware da yarjejeniyar kowanne lokaci yana da bai dakatar da an ba da wannan cikin condition shikenan kaga bai yi maka ba ko ka samu wani hanya da tafi wannan kana so ka aje wannan da lokaci to gashi yanzu ne zan koma kaza ko ku a'a mu sake duba wannan akadin ka kara mun wani abu haka ake ba haka kawai mutum yana aiki yana juya kudi amma bai san nawa za a bashi ba ko ka ji an ce yana daukan ci da sha da wai da wai wannan duka ba daidai bane a shari'ance kuskure ne ba karami shi yasa rigingimu suke yawa a cikin irin wannan abubuwa
to da take cewa menene abubuwan da ke warware ikhlasi shin rubuta suna ko tambarin kungiya a kayan tallafi yana rage ladan aiki
da abin da ya za ta shiga ciki ko kai dan aji ko kai dan a gani ko kai dan jiji da kai da nuna isa kai dan fariya wannan riya ne warware ikhlasi mutum da zai yi abu kawai dan mutane su gani su riga yaban sa yayi kaza yayi kaza to wannan ba ikhlasi a ciki kai ne dan wani ya gani ya yaba shikenan wannan shine ladanka kuma kai wa Allah shirka haka nan wanda zai yi dan kawai labarin ya bazu shine suma a ji labari a ce ai wane yana yi wane yana yi wataƙila shine ma zai ba da oke cewa dan Allah a rika sanar da mutane ga abin da nake dan su sanin me yake shi ba wannan ba ya warware masa ikhlasi ko mutumin da kawai jiji da kai ne wane yayi abu kaza to zan yi wanda ya fina shi ne kuma kawai ya nuna cewa ya isa saboda ya nuna ba sa ansa wannan yayi kaza ce to ni kuma sai nayi na wanda ya ninninka nashi in sadaka ce in kyauta ce in menene to shi ba wannan ba ya lada haka nan wanda zai yi dan fariya alfahari ce su family din su haka suke su zuriya su dama haka suke kawai yana son ya abu ko yayi dan ya yayi suna to duk wannan abubuwa da suna kore ikhlasi suna kore ikhlasi ko mutum ya dan huta haushi wani yake jin haushi sai ya sai to shi ba duk wannan ba ikhlasi a ciki mutum yayi ya rubuta suna ya danganta da me yake nufi da rubuta suna ya rubuta sunan ne dan ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ba ikhlasi wanda kuma shi yafi yawa kali masu rubuta suna haka samu cewa waɗanda suke da wani abu da suke bukata ne gurin mutane ko dai suna ɗin da muka ambata ko ku a irin abin da 'yan siyasa suke yi saboda a zaɓe su a ba su ƙura'a saboda haka sai an saka hotonsa da sunansa a jiki ta yadda za a san shi ne ya ba da wannan tallafin in an tashi ba da ƙura'a a ba shi da yawa to kaga wannan damar shi ma dan ƙura'a ya yi dan a san shi ya yi to kaga ba maganar lada sai ma dai alhaki da zai samu na yi wa Allah shirka cikin abin da aka ce ya yi ikhlasi a kansa amma idan misali ko wani abu yake tsoro ko ana ɗauka a je a sayar a kasuwa misali ya kula cewa in ya bayar ba wannan sunan duk da shi ma ba dole sai sunan ba zai iya sa wata alama da za ta iya tantance abinsa saboda haka da shi aiki duk ana son ka guji abin da zai bata maka aikin ce wala tubtiru a'malakum ya ce kar ku lalata ayyukanku haka duk abin da ka san zai lalata maka aiki kar ka yi shi ka abin da yake da shubha wataƙila ka yi da kyakkyawan niyya dan kada a ɗauki a yi da batin ɗin da an saba ya ce masu karkatar da abin ko kayi da sunan sai su canza buhu ya ji a sai wasu sababbin buhu a ɗure a saki wannan baya hanawa to in za ka yi ɗin dai gudun kada hakan ta faru kana iya ƙirƙiro wata alama da za a riƙa sawa abin ta yadda duk inda ya shiga za a iya gane cewa naka ne
to me wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya yin raka'atan al-fajr bayan an yi asuba saboda makara
na'am sunna ya halatta mutum in ya zo ana sallar asuba liman ya fita da sallar asuba to kada ya ce sai ya yi raka'atan al-fajr sannan ya shiga sallah ba a sallah bayan an tada farilla ba a wata sallar nafila domin a ce idan qimatu as-salati fala salata illa al-maktuba in an tayar da sallah to ba wata sallah sai wadda aka sai wacce ke tafarilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi ikama wanda yana rakatul fajr a baya yana raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-subhi arba yan sallar asuba za ta koma hudu kenan gashi kana bi kuma za mu zo mu bi tare da kai annabi ya tsawatar to amma idan an gama sallah kana iya yin sallar asuba da hadisin Qais ibn Sa'd da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah ya zo fita sai ganshi yana nafila rak'a biyu da ya gama ya ce wannan asuba kuma ta zama hudu ya ce a rasulullah ban yi sabu sallar rak'atai al-fajr bane na zo ana asuba ne da shiga na yi sallah tare da ku shine na zo ina yin ta nan nabi ya shuru ya wuce bai kara tanka masa ba wanda wannan shine ake cewa takrir ai abu annabi bai tsawatar ba da a ce ba daidai bane sai ya wuce a ba haka to shirin da yayi sai malami suka fahimci wato ya halatta sannan kuma akwai hadisi na bazzar isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai samu sallar rak'atai al-fajr ba har akai asuba to yayi ta bayan rana ta gudu wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sai yayi ta bayan rana ta gudu wannan duka maganganu ne waɗanda suka tabbata
to wannan tambaya take cewa mutum yana zaune inda masallaci yake da nisa yana yin sallar isha da asuba a gida saboda tsaro shin hakan ya halatta
ba shakka idan akwai barazanar tsaro ya halatta mutum ya yi sallar sa shi kadai a gida ko shi da waɗanda suke tare da shi a gidan in akwai barazanar tsaro an san wasu gurare akwai zaman lafiya wasu gurare ba tashin tashin wasu gurare kuma akwai hadari musamman cikin duhu to mutum sai ya ga cewa barin fita din shi ne zai zama masa salama to ba a tuhumarsa da laifi da ya samu wani uzuri ne a shari'ance ya sa ya yi sallarsa shi kadai.
To karam kallawo mai wannan tambaya yake cewa idan mutum ya yi garanto daga baya kudin suka ɓace menene hukuncinsa?
Duk mutum ya da ya lamince ma wani akan wani abu a bashi shi ne zamin to in kudin ya ɓace shi zai dawo da shi shi zai biya shi ne ma'anar zaman din kai zaman shi ne ka biya abin da in an rasa shi kanka yake ka dau asara za ka dau asara in abin ya bace shine zaman saboda lokacin da wani yazo zai karbi wasu kudade ka ce kai kai zaman din sa wato ka lamince masa ma'ana ka yarda idan ya kasa biya kai za ka biya tsaya masa to san da ya kasa biya kanka za ka dawo kai za ka biya wannan abu.
To me wannan tambaya yake cewa shin halal ne mutum ya kai kwastoma kasuwa ya koma ya karbi nashi kasan daga baya?
Idan masu dukiyar su suka bashi cewa ya musu dillanci samsara ake cewa kana da abu na sayarwa ka ce nemo maka mai saya ka bashi aiki in ya nemo maka mai saya ka kawo ya aka yi ciniki kuma sai ka sallame shi na ɗawainiyar da ka ɗora masa zai nemo maka mai kasuwa ko kuma shi ya sa kanshi kai kuma kaga za ka kyautata masa ba kai ka sa shi ba yawanci su masu wannan dillancin ba dole shi mai kayan ne ya ɗauki sarki ba su suka sa kansu to a nan yana komawa ga shi abinda mai abin ya yarda da shi shi mai kayan ga kai kwastoma ya yi ciniki shi kuma ya ga kayi masa wani abu mai kyau duk da ba sa kai ba in ya kyautata maka ba komai amma ba ka da ikon kuma ka tsare shi sai ya baka tunda ba shi ya sa ka akwai bambanci tsakanin ya sa ka aiki ne kenan ya dora maka to zaka zai biya ka gurgudan abin da kuka yi da shi ci an ka kawo aka sai abu kaza zan baka kaza shi ma sai an tantance duk aiki da ake ba mutum sai an ga masa ladan sa ba sai daga baya ba a zo a ta rigima akan abin da za a bashi ce yayi kadan yayi kaza in kai ka sa shi to zan baka kaza kai mun kaza da haka in yayi maka abin nan sai ka bashi kudin da kuka yi da shi shine ijara idan ba kai ka sa shi ba a shi da yaje bakin kasuwa yana ta kokarin ya ga mai neman wani abu sai zo in kai kudin da za ku saya ya kawo shi kantin ka yayi ciniki ya baka kudin ka tafi to anan bashi wani abu shi da ya kawo kasuwa ya koma ganiyar ka kai kai ne ka bashi in ka hana shi to bai da ikon kuma a shari'ance ce dole ka bashi tunda ba ka kasa shi yawwa
to akwai makallau me wannan tambaya yake cewa shin a rawatib ana iya yin raka'a biyu kafin da biyu bayan azhar ko dole ne sai dai hudu kafin da biyu kuma bayan
ana iya yi ya tabbata a hadisi Abdullahi da Umar na raka'a ركعتين قبلها وركعتين بعدها هذا إن تلاني أحاديث عائشة فراك ذائعين بيو كافين ذائعين بيو كوبايا
وانا متنبيع ذلك
وانا ذائعين هرهدو هرهدو كافين هرهبايا
نعم to wannan tambaya take cewa menene hukuncin shafa fuska ko kirji bayan addu'a
to malamai suna da maganganu biyu na farko dai abin da ya kamata mu sani babu wani hadisi da ya inganta babu akwai hadisi da Abu Dawud da wani sasakar wato cewa idan mutum ya addu'a kada ya dawo da hannunsa ya daga hannunsa ya addu'a kada ya dawo da shi har sai ya shafa fuskar sa hadisi ne bai inganta ba da hadisan da aka rawaito a babin ba su inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne malamai su suka yi sabani wasu suke ganin ba za a shafa ba kamar Imam Malik an tabbace shi ce a matsayin shafa Ibn Arafa yana da cikin malaman Malikiya shi har shi ma ya bid'a ce Izzuddin Ibn Abi Salam shi ma aka tambaye shi yace a cikin fatawoyinsa yace la yamsahu wajhu illa jahil sai wanda bai sani ba shi yake wannan shafa wannan wasu daga cikin malamai wasu kuma suna ganin babu komai saboda an samu daga wasu daga cikin magabata an samu wannan daga Abdullahi ibn Zubair daga Ibn Umar an samu cewa suna shafa fuskar su an samu daga Al-Hasan al-Basri an samu daga Ma'mar ibn Rashid daga cikin malaman hadisi Abdul Razzaq yake cewa na ganshi yana addu'a da ya gama ya shafa fuskar sa da ce shi ma ina yin haka in ji shi Abdul Razzaq Sana'i haka nan an samu abin nan daga cikin magabata an samu wasu ma banda waɗanda sun Imam Ahmad a cikin Masail Abdullah ɗansa an tambaye shi game da wanda ya ce la ba asabi babu laifi saboda haka maganganu biyu ne akwai waɗanda suke cewa ba a yi akwai waɗanda suke cewa kuma babu komai idan an yi amma babu wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi da ya tabbata cikin babu
to me wannan tambaya ke cewa idan mutane biyu ba su yafe wa juna ba har ɗaya ya mutu menene matsayinsu
to matsayinsu yana wajen Allah yana ta talmashiya ba a san musulmi biyu su yi ta faɗa su kaura cewa junansu suna haɗuwa da juna ba mai kowa magana wanda in suka yi haka sun zama masu laifi a wurin Allah Annabi yake cewa kada musulmi ya kaura cewa ɗan uwansa musulmi saboda kwana uku bisa ɗabi'a ta ɗan adam in aka ɓata masa rai zai ji zafi musamman in an yi masa abin da bai taɓa zaton za a yi masa ba to saboda shari'a tana la'akari da ɗabi'ar ginin ɗan adam ta ce wa mutum an ɓata masa rai ba kai ya fishi kamar an ce yayi abin da ba zai yi wani fushi halitta ce da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da ita kamar yadda kasance da shi haka shi ma fushi yake a tare da Allah a ce kada kai fushi gaba daya ba haka shari'a ba ta ce haka ba abin da take nufi kada kai fushi wanda zai dore babu sassauci ko kai fushin da zai kai ka ga yin wasu abubuwa kuma na zalunci to shari'a ba ta yi da wannan to sai aka ba wa mutum in ya masa ba daidai ba yana iya kwana uku yana fushinsa ya ga mutum ya ci magani da murta ke fuska amma kai wuce kwana uku ana sa ran cewa cikin kwana uku din nan zuciyarsa za ta dan sauka shi Annabi yake cewa la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalathin an yahjura akhahu mu'minu fawqa thalathati ayyam baya halitta ga musulmi mu'mini ya kaurace dan uwansa mu'mini saboda kwana uku su haɗu wanda ya haɗu kowa juya kowa baya Annabi ya ce fa khairuhuma man bada'a akhahu bisalam mafi alherin su wanda zai fara yi wa dan uwansa sallama da zarar aka yi maka sallama kuma dole ka ansa a bisa ka'ida ta musulunci in an ba sallama to ansawa ta wajaba a kanka wanda zai fara shine mafi alherin su saboda haka baya halatta mutum ya yi ta fushi da wani baya kula shi na ce fushi da ake magana akan ya zato baya masa sallama in ya yi sallama baya ansawa amma dan ya daina mu'amala da shi ba shi yake nufi ba yake mu'amala da ma wannan zabi ne kaga dama ka zabi kai mu'amala da mutum kaga dama ba dole kai mu'amala da shi amma dai kakka zo wuri saboda kana fushi da shi ka ganshi ka dauke kai shi ba ya dauke kai ka zo kana gaisa da mutane kuwa kana miƙa masa hannu in ka zo kansa ka tsallake shi shi ba in ya zo haka to wannan shari'a duka tana kallon ku a wadan a matsayin masu laifi kun kuka mutu kuma akan haka kuma wannan aka je lahira kuna cikin wadan za a kama da laifin wannan abu shi kuma Allah shi ya san yadda zai yi ku
to akramakallahu wannan tambaya take cewa shin halal ne kasuwanci da ake karbar kuɗi daga customer a WhatsApp a tura masa kaya daga hannun mai kaya
idan mutum yana da kaya sai ya ba wa mutane tallar kayan yace ga kaya na nan ina da su kaza 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 ga yadda suke ya ba da hotunan kayan da sifofin kayan yace ku tallata idan kun samu mai saye ku zo in ba ku ku bashi ku sayar masa ku kuma kuna da kaza a ciki ya halatta in har mai kaya shi ya baka ka sayar amma ka zo ka yi sacin kawai a Google kaga wani ya sa kayan sa yana talla kawai ka je ka karbi kudin mutane ka yi ciniki da su ce ai naga ana sai da wata jaka ga kudin ta an ce dala 5 saboda ka tattara kudaden mutane sannan kai kuma ka aika wa mai jaka ka ce ya baka jaka ka biya shi sannan ka ba mutane wannan haramun ne kana sayar da abin da baka da shi wanda baka mallaka ba abin da baka da zaman din sa baka da asarar sa baya halatta ka ci ribar abin da babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka sayar da abin da baka da shi la tabi ma laysa indak kada ka sayar da abin da baka da shi ko ka mallaki abu in ba tare da kai yake ba bai shigo hannunka ba haramun ne ka sayar da shi a ce misali kayi odar kaya daga China sayar maka amma bai zo hannu ba kawai ka je kai ta karɓi kudaden mutane kana samun ciniki to in kayan suka makalifa in kwasan suka kwaci kayan ba zo ka shiga rigima saboda haka ba a sayar da abin da ko baka mallake shi ba naka ba ne saboda tasarrufinsa ba hannunka yake ba yau mai jakunkunan nan da ka gani ka je kana yi mutane talla ko takalma kana iya karɓar kuɗaɗensu ya ƙara kuɗi ko ya ce wannan product ɗin ya ƙare to ya za ka yi ka karɓi kuɗaɗen wasu wataƙila ka je ka fara wasu harkokin gabanka da su kada shi kenan ka shiga dare ko ka karɓi kuɗaɗen mutane an yi ciniki mun siya wanda ya tura maka wanda ya tura maka wanda ya tura maka sai kawai ka ga ya canza farashi to sai ka da kana cewa su ƙara kuɗi su kuma su ce a su sun riga sun siya ba su ƙara ba duk da shari'a ba ta barin wani abu da su cewa zai iya wato samun rikici gaba saboda ka ba kayan ka bane ba za ka sayar wa mutane ba amma kana iya sayowa ya zama naka ka sayar musu kana iya karɓar sautu na ga ana sai da abu in kuna so ku ba da kuɗi in so muku ka ga nan sautu ne in ka samu ragi za ka da musu da ragin su in an samu ƙari za ka da su ƙara maka wannan sautu ne sautu daban shi kuma sayar da abu daban ka ce ina muna sai da kaza da kaza da kaza wanda yake so ga kuɗinsa ga farashinsa ba ka da shi ba naka ba ne bai shi bai sa ka ba to anan kana shiga garari ne kawai da mutane baya halatta irin wannan
wakar makallawo mai wannan tambaya yake cewa idan mutum ya shiga masallaci ranar juma'a ana huduba shin zai iya yin tahiyatul masjid
zai iya yi ya takaita kai ya tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cikin sahihain hadisin jabir dan abdullah lallace idza dakhala ahadukum almasjid yawm aljum'ati wal imam yakhutub falyusalli rak'atayn wal yatazawwaz fihima Nabi ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci ranar juma'a liman yana huduba Nabi ya ce to ya sallaci raka'a biyu ya takaita su saboda haka ba maganar cewa ba zai yi raka'a biyu sai dai zauna kauli ne marjuhi magana ce mai rauni wannan ita ce sahihiya kuma hadisi ne karara cikin sai musu da sahih bukhari da muslim hadisin jabir bin abdullah ce idza dakhala ahadukum aljum'ata والإمام يخطب إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب لا يمكن يشبه صلاة جنان جوا لما يرى خطبة فليصلي ركعتين شتو يصلى شركة أبي وليتجوز فيهما أما يتكي تاسو صلو ليسا مصولا على خطبة
تو كرمك الله دفاتا الله يساك هذا الخيري ما سو كلم دا سورا رمو دكا دكا نمك كاو كرشن ونن شرينا بتو يرحمنا ونن لوكتي sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 360 4145 ko kuma ta kan addressing email na patoyarama@yahoo.com da shafin patoyarama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin naku da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi